This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abinda shirin mu ya kunsa, ga kanun labarai.
Wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwa na dukkan kayan kasar Iran da ake zaton suna kan hanyar su ne zuwa kawai ƴan tawayen Houthi makamai a Yemen sun fara ja da baya. Kungiyar tarayyar Turai ta amince ta ninka har su uku kudin da take kashewa kan ayyukan nema da ceton rayukan mayakan ruwa a tekun Baharum. Kana ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Baltimore na jihar Maryland suna kira da ayyuwa mutumin nan da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon makon nan adalci.
To kanun labarin kenan, a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa yau ce ranar farko ta makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya.
A wannan mako da aka kirkiro yana ƙara jawo hankalin iyaye ne.
Za a kuma ji cewa an soma amsa kiran kai ɗauki maɗaliban arewa maso gabashin Najeriya waɗanda 'yan Boko Haram suka sa gaba.
Ina son zama doctor.
To Allah ya sa.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwan dukkan kayan kasar Iran da mai yiwuwa yake kan hanya, wato suke kan hanyar su zuwa kawai ƴan tawayen Houthi makamai a Yemen da yaki ya daidaita sun fara ja da baya suna nisantar kasar. Jami'in da ya nemi a sa sunansa ya bayyana lamarin a matsayin alamar ci gaba mai kyau. Sai dai ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta ci gaba da sa ido kan jiragen sosai. Fadar White House ta ce ta ga shaidun da suka nuna cewa Iran ta samarwa 'yan shiya kungiyar Houthi a Yemen makamai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tura jiragen ruwan yakin Amurka zuwa tekun Yemen domin ganin cewa ba a toshe hanyar sufurin ruwan ba. Jami'ai sun yi ta musanta cewa an tura jiragen ruwan ne da nufin kange jiragen ruwan Iran. A Yemen, jiragen saman yakin da karun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia sun kai hari kan wani yankin 'yan tawaye jiya Alhamis kusa da tashar sufurin ruwa da ke kudancin Aden. A cikin makon nan, ƙasar Saudi Arabia ta sanar da cewa za ta kawo ƙarshen hare-haren sama da take jagoranta, amma za ta koma ta ci gaba da kai hare-haren idan ta kama.
Kungiyar tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba kan ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta amince ta ninka sau uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan binciken yanayin teku da kuma ceton rayuka a tekun Baharum. Shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel ita ce ta sanar da haka a jiya bayan wani taron koli na gaggawa da kungiyar ta gudanar a birnin Brussels. Banda haka kuma, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ce zai nemi Majalisar Ɗinkin Duniya da ta bada kungiyar tarayyar Turai izinin lalata kwale-kwalen da masu fasakwabrin bil'adama ke amfani da su wajen safarar dubban bakin haure daga ƙasashen arewacin Afirka zuwa Turai. An gudanar da taron kolin na ƙasashen tarayyar Turai ne na kwanaki hudu bayan kusan bakin haure 900 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya ya nutse a gabar tekun Libya bayan ya tuntsire. Wannan ne hadarin bakin haure mafi muni da aka samu a ƙasashen Turai. Kafin wannan taron, an rika kushewa kungiyar ƙasashen Turan wadda ta kunshi ƙasashe 28 sabili da gaza daukar kwararren matakan shawo kan matsalar kwararren bakin haure ta tekun Baharum.
Ɗaruruwan masu zanga-zanga suna maci akan titunan birnin Baltimore na jihar Maryland. Suna kira da ayyuwa mutumin nan ɗan shekaru 23 da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon wannan makon adalci. Ƙungiyar da ke maciji Alhamis tana cewa dukan dare dukan rana muna neman a yi wa Freddy Gray adalci. Sun tashi daga zauren taron birnin zuwa shalkutar rundunar 'yan sanda kafin suka shiga layukan birnin. Ba a samu wani tashin hankali ba, sai dai 'yan sandan birnin Baltimore sun faɗa a dandalinsu na Twitter cewa an kama akalla mutane biyu sabili da neman tada zaune tsaye da kuma lalata kadarori. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya umarci rundunar kota wato da dogarawan tsaron jihar su taimaka wajen kiyaye doka da oda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar. Mutuwar Gray mako guda bayan kama shi ta sa aka shiga zanga-zanga kowace wayewar gari. Wani lauyan iyalin ya shaida wa muryar Amurka cewa an ji wa Gray mummunan rauni a gadon bayansa bayan da 'yan sanda suka kama shi ranar 12 ga watan Afrilu. Har yanzu ba a tantance masababin rauni da ya ji a gadon bayan ba, yayin da hukumomin jiha da na tarayya ke ci gaba da gudanar da bincike. A ranar Lahadi da abin ya faru, Gray ya haɗa ido ne da wani ɗan sanda sai ya ranta ta kare, aka kama shi da wuƙa a kwiɓinsa, aka kuma ja shi zuwa cikin motar 'yan sanda. An ba 'yan sanda 6 hutun dole yayin da ake binciken masababin mutuwar mutumin bayan an kama shi.
Majalisar Dattijan Amurka ta amince da zaben Loretta Lynch a matsayin babbar lauyar gwamnati watanni 5 bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya bayar da wato ya sanar da zabenta. Lynch ta zama mace ta farko bakar fata da za ta rike wannan mukamin, wadda za ta mai gurbin Eric Holder, ba Amurka bakar fata na farko da ya rike mukamin. Shugaba Obama ya faɗa a wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba sakamakon tabbatar da zaben Lynch. Za ta yi amfani da ƙwarewarta a matsayin mai shigar da ƙara ba sani ba sabo da kuma ƙwarjini akan muhimmancin batutuwan da suke da muhimmanci ga dukkanin jama'a, kamar yi wa fannin shari'a garan Babul. Shugaba Obama ya ƙara da cewa za ta sa ido kan harkokin shari'a da dama da suka haɗa da daƙile ayyukan ta'addanci da 'yancin kaɗa ƙuri'a da badaƙala tsakanin al'umma da kuma aikata laifuka a bakin aiki. Lynch ta yi fice a matsayin mai shigar da ƙara ba sani ba sabo, sai dai 'yan jam'iyyar Republican da dama sun ƙi amincewa da zaɓenta sabili da goyon bayan matakin da shugaba Obama ya ɗauka kan batun 'yanci rani. 'Yan majalisar dattijan waɗanda tilan ne a nemi amincewarsu kan dukkan waɗanda shugaban ƙasa ya zaɓa su riƙe muƙami, su 56 sun amince da zaɓenta, 43 kuma suka nuna rashin amincewa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta NATO Jens Stoltenberg ya ba da rahoton cewa Rasha ta tara kayan aikin soji da dama a kusa da kan iyakar Ukraine da suka haɗa da manyan makamai 1,000 da na'urorin yaƙi na zamani da tankoki da kuma atilare. Da yake magana jiya Alhamis a Brussels, Stoltenberg ya kuma zargi Kremlin da horas da 'yan aware masu ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma watanni 2 da suka shige da Rasha da Ukraine da Jamus da kuma Faransa suka jagoranta. Stoltenberg ya ce wannan abin damuwa ne kuma zai ba 'yan tawayen damar kaddamar da hari ba tare da gargaɗi ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, yau take ranar farko ta makon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin rigakafi a faɗin duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a takaice ta ce a shekara ta 2013 yara wajen miliyan 22 ne suka kasa samun wasu muhimman nau'ukan rigakafi, kuma yawancinsu a matalautan ƙasashe ne. To, ko yaya abin yake ya kasance ko yake kan kasancewa a Najeriya? Dr. Mustapha Jumari shi ne shugaban hukumar NAS-NAS da ungozumomi ta Najeriya, kuma tsohon babban jami'in gudanar da rigakafi a shiryar arewacin Najeriya.
Wato, shi rigakafi da ake wa yara wanda Bahaushe kan ce magani, wani abu ne wanda yake dama can muke jawo hankalin jama'a domin saboda su riƙa kai yaransu wajen allurar da ke yi na yau da kullum, domin saboda a riƙa kawo da waɗannan cututtuka da suke kashe yara tun farko. Mun samu irin waɗannan abubuwa lokacin da polio ta yi ƙarfi a arewa, musamman ma a Kaduna. To alhamdulillah yau polio kusan za mu ce ba ta, tunda an yi shekaru ba ɗuriyanta a nan ma area. To amma allura irin na yau da kullum da ake ma yara a ƙaramin asibitoci da kuma asibitocinmu na ƙauyuka sosai ya ɗan kwana, muna jawo hankalin iyaye ne kullum har zuwa kowane lokaci ma, domin saboda su riƙa kai yaransu a riƙa yin alluran nan na yau da kullum. An gyara alluran yadda yake, za a riƙa tabbatarwa cewa kowa ya samu wannan rigakafi, kuma ana ajiye su a wuraren da aka samu ajiyewa domin saboda su zo da yaransu a yi waɗannan alluran rigakafi. Wannan rana da a wannan mako da aka ƙirƙiro yana ƙara jawo hankalin iyaye ne, domin saboda a tabbatar cewa a samu nasarar wannan allura na rigakafi ko'ina da ake yi a duniya, musamman a jihar Kaduna. An ƙirƙiro wani hukuma na musamman da yake yi wannan aiki da allurar rigakafi, kuma suna nan suna shiga lungu-lungu saƙo-saƙo da jawo hankalin jama'a.
Yawa, ranka daɗe a shekara ta 2013 an ce yara kusan miliyan 22 ba su sami wasu muhimman nau'ukan rigakafi ba, kuma aka sanin su a ƙasashe ne masu tasowa irin Najeriya da sauransu. Shin tun sannan an samu ci gaba a Najeriya?
Ba zan iya ba ka wayansu ƙididdiga sosai haka ba, saboda yanzu ba fannin aikin da nake yi ba ne, amma ni dai ina ganin cewa an samu ƙarfin ci gaba tunda wajen allura ma na shan inna ya yi nisa ƙwarai. To na san wannan ɗin ya nuna akwai diddigawa da aka yi na wajen wannan allurar rigakafin da ake yi. To na san zai ƙara rage mace-macen nan, ko irin su ɓarkewar cututtukan nan shi ma ya ragu a bisa yadda yake da. Saboda haka nan wannan ma shi kanshi alama ce da take nuna mana cewa ana samun nasara akan allurar rigakafi da ake.
To, Dr. Mustapha Jumari kenan shugaban hukumar NAS-NAS da ungozumomi ta Najeriya. Za a ji ƙarshen hirarmu da shi a shirinmu na hantsi. To sai kuma batun tsugunar da ɗaliban yankin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya rutsa da su, inda a yanzu haka wasu attajirai da malaman makaranta suka fara amsa kiraye-kirayen ɗaukar nauyin ɗaliban, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya aiko mana daga Maiduguri.
Wasu dalibai kenan da rikicin Boko Haram daidaita daga arewacin Borno ke ɗaukan darasi don haraman ɗaukan jarabawan zangon ƙarshe, wato jaraban da ake kira WAEC da NECO, don samun damar kammala karatun da suka soma sakamakon ƙwace garuruwansu da ayan ƙungiyar Boko Haram suka yi, wanda ya hana su damar kammala wannan karatu a garuruwansu na asali. Waɗannan dalibai ne da adadinsu ya kusan 500 sun samu taimako ne daga wajen Alhaji Abubakar Kyari, wanda ya ɗauki nauyin kammala karatun nasu, da kuma ƙungiyar wasu malamai matasa daga arewacin Borno wanda ke koyar da su kyauta. Waɗannan dalibai sun kunshi 'yan mata da samari da zakan ke ɗaukan darasi a garin Maiduguri. Na dai tambaya Alhaji Abubakar Kyarin ko menene ya bashi ƙwarin gwiwar ɗaukan ɗawainiyar waɗannan ɗalibai, sai amsa min da cewa
daman ni tun da farko daman ina kukan rashin harkar ilimi a Najeriya. Aka tsaya ka duba ni dai a gani na muna nan wajen baya-baya haka. To ga wannan masifa kuma na tashin hankali da yazo ya same mu, sai ka ga in ba mu tashi tsaye muka ce za mu haɗa kanmu mu yi wannan abun ba, to za mu ƙara baya kenan. Haka dai hanyoyin da muke roƙon mutanenmu kowa ya tashi ma ya sa kai a ciki.
A yanzu hakan dai ana dafa wa waɗannan ɗalibai abinci a inda suke ɗaukan darasi, a kuma sawa musu littattafan karatu da kuma motocin da zai dinga jigilansu daga inda suke zuwa gidajen da suke samun mafaka ko kuma sansanin 'yan gudun hijira. Kuma Ibrahim Hassan dai shi ne shugaban ƙungiyar waɗannan matasa da suka fito daga arewacin Borno, kun da ya ce yanzu hakan sun fi 50.
Duk abin da za ka yi a rayuwa ka san karkaga kanka, kai ka duba na baya ko yanzu ba ma na mamunan su mu bar legacy da.
don kuɗi ne ko kuwa kuna yi kyauta ne?
A muna yi kyauta ne, mu kai voluntary ne, kaman yawancin mu ma'aikata ne, akan ilimi ne da mu shi konsan namu.
Na kuma zaga wasu daga cikin azuzuwan waɗannan ɗalibai inda suke ɗaukan wannan darasi, inda na tattauna da wasu daga cikin waɗannan ɗaliban kamar haka.
Okay, Nuruddin, daga nan kake? Kuna fahimtar abin da ake koyarwa? Zaman baba daga nan ki daga martaka da ka zo? Daga nan ki?
Daga martaka.
Kuna fahimtar abin da ake koyarwa?
Gaskiya muna fahimta sosai.
Kai fa me sunanki?
Suna Lazaru Umar.
Ya kuke ji da karatu, kuna ganewa?
Muna ganewa yadda ya kamata, mun gode Allah kuma mun gode wanda ya taimaka.
To kin gama, me yake so ki zama?
Ina so in zama doctor.
To Allah ya sa.
A yanzu haka dai, kusan dukkanin ɗaliban da ke ɗaukan jarabawan ƙarshe na wannan shekara na ɗaukan jarabawa ne a garuruwan da ke da matakan tsaro. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wannan haka yake, kuma a gaida dan mutan biyu. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron Lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan, Dr. Muhammad Lada, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wani mai sauraron mu daga can Kano, Najeriya, yana son a saka sunan shi.
To.
To shi wannan malami dai yana fama da matsalan warin baki.
To.
Yace ya lura ma galibi in yana magana mutane na kakkaucewa ko kuma sai kaga mutum yana rufewa bakinsa. To likita, da farko me ke kawo irin wannan matsala ne na warin baki?
Akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki. Na farko tsaftar baki, irin su kuskure baki, ko mutum ya ringa in ya tayi da safe ya kuskure bakinsa, ko ya amfani da broshi ko asawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa, kuma ya amfani da asawaki ko irin broshin Turawa nan. Mun ba mutum ya ci abinci, ya kamata ya kuskure bakinsa. To waɗannan lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan, to wannan yakan sa bakin mutum ya ta wari haka, wanda ake kiran halitosis da Turanci. To abin waɗansu kuma, in dai abin ya ci gaba da haka, waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin daga cikin cikinsu ne. Akwai ɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan adam, waɗansu mutanen yakan sa bakin su ta wari haka. To waɗannan irin, in ya kai irin wannan, akwai ɗansu magunguna da ake iya ba mutane.
Da kake daga cikin ciki ne likita, me ke cikin cikin? Kwayoyin cuta ne ko kuma?
Waɗansu mutane, waɗansu kamar kwayoyin cuta ne da suke iskan da suke fitarwa. To in mutum ya buɗe bakin iskan sai fito sai ta wari. To in dai mutum ya tsafta yanda yake, kuskure bakinsa, yake wanke bakinsa da komai, hadda haka warin bai ragu ba, to ya kamata ya ji wani likita a duba shi sosai, a tabbatar me ke kawo wannan warin bakin.
Idan aka gano ko me, ana iya magancewa ko ko in mutum yana fama da wannan matsalan shi kenan?
In dai aka gano Hajiya, ana iya warkar da mutum. Don a nan ma akwai waɗansu magunguna da ake ba mutane, waɗanda za ka sha ko wani lokaci, in suka sha yakan rage kuma ya warkar da mutum so baki ɗaya. Amma na farko dai malamin ya yi wanda muka ce na tsaftar bakinsa, in yai wannan to zai taimaka ƙwarai da gaske.
In yai tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba, kamar yadda ka ce, in ya je ga likita za a iya ba shi magani ko?
Kuma akwai waɗansu abubuwa da ake mutane ke kaman bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan kuskure bakinsu da shi, duk waɗannan suna taimakawa.
To kamar yadda ka ce, dama ai duk cututtuka masu rashin tsafta na jawo su, ba warin baki kaɗai ba.
Ba warin baki kaɗai ba, saboda haka dole mu lura mu rinka tsaftace abubuwanmu da jikinmu duka.
To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wani malamin da ya tambaya da sauran masu sauraron mu. Allah kuma ya sa a dace.
Amin, amin Hajiya.
To likita, sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Safinatu El Alhassan ɗan tata a can NNPC Jos Depo.
To.
Akwatin gidan waya 2804 a can Jos Jihar Plateau, Najeriya.
To.
Ita kuma tana so ne likita a mata bayani me ke kawo ciwon jambadi, wato kakare, ciwon kakare.
To abin da ke ciwon kakare, wani lokaci kin san abin cikin musamman a babban yatsa yake faruwa. To wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe-gefen, wani lokaci wani lokaci yanda muke abin nan na kumban mu ko kuma an kai yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen wadansu kwayan cututtuka kan shiga to an suka shiga din to in suka shiga din shike sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru to in ya taru haka to shike ka wannan kwayan cuta ne dake shiga karkashin kumban dan adam to amma indai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in kaje wani likita ana tsaya kuma akwai magunguna da ake ba wanda suke warkar da shi
to to wannan kamar yanda kace wajen yankan farce ne ko ko dai wani ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samu mutum
a ba lalle sai yankan farce ba amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokaci dan su mutane kin suka rinka cizon
kumbar yatsa
su da kumbar suna cijewa to wani lokaci duk wadannan na kakin su in kada cizon nan bakin dan adam akwai kwayoyi da yawa dake kwayoyin bacteria da yawa dake ciki wani lokaci in ka tauna din nan to yakan shiga shi kumbar to yakan kawo wannan duk wadannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma lokaci wurin da ka shiga duk wadannan na kawo shi hajiya
to amma idan aka bada magani ana warkarwa
eh aka bada magani mutum je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gabaki daya
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Abubakar Zaki a Hausawa kasuwar Yauri
to
a kwatin gidan waya can 77 a can Yauri din
to
jihar Kebbi Najeriya
to
likita shi kuma yana sanya kai mishi bayani ne akan me ke kawo matsalan nan na bacci haka kawai sai mutun yayi ta bacci to sleeping sickness da turanci
akwai abubuwa da ke kawo kin san akwai irin kudan nan da ke cizon mutane kan kawo wannan kin san mun bayyana wannan tambaya kin ba
wato kudan tsando ba
eh kudan tsando to kuma akwai dan su wadanda suke da wancin ana kiran narcolepsy ko ba wani dalili ko sai su yanda Allah ya yi su kenan ta kokolwar su to ba su iya ma da sun dan abin sai su so mu bacci wani lokaci ba ma haka wadansu mutane in dai kana aiki baka hutawa sosai kamar kin sa akwai wadansu mutane za su yi ta aiki ba su hutawa sosai to duk wannan ka wannan saboda ana son dan adam ya yi bacci kamar na awa 7 zuwa 8 ko wani rana in dai zai iya to wadansu mutane da ba su samu wannan to wannan yakan kawo musu su yi ta bacci haka kowane lokaci amma in ba domin gajiya bane to in dai domin haka kawai mutum kowane lokaci yana da irin wannan ciwon to ya kamata ya je wurin likita a duba shi akwai magunguna yanzu da ake iya bayarwa
eh kaman yanda kace a kwakwalwar mutum ana gado ne ko kuma dai kawai ikon Allah ne
ikon Allah ne hajiya
to sai mutum haka kawai yana zaune ko yaya ana zaune da shi kawai sai ya fara bacci
sai ya fara bacci amma yanzu anan kaman nan kasashen akwai irin magani da ake ba mutum ko ra sai mutum ya sha daya to ba zai baccin ba zai kama shi ba
to irin wa'annan magunguna din an ba mutum zai ta sha kenan har iya rayuwarsa
ha iya rayuwarsa hajiya sai dai ko an tabbatar da abin da ke kawo shi domin yanzu masu ilimin kimiyya na bincike yadda kwakwalwar ke aiki mai kakkawa wannan to mai yiwuwa nan gaba za mu gane abin da ke sa shi sannan sai mu warkar da shi gabaki daya
to wanda kuma in a sakamakon cizon kudan tsando ne fa akwai magani ko alluran rigakafi
eh irin wannan in suka je wani likita akwai magani da za a iya ba su hajiya
in kuma an bayar za a dace ko
za a dace insha Allah za a dace hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to wannan likita mun dai sha bayani ciwon zuciya ina ganin dai kaman wannan ta matsala dai abin ya fara yawa kenan
eh gaskiya ne eh hajiya
to wannan wasika mun samu daga wajen Tela Mai Gari
to
a can karamar hukumar Gamawa
to
jihar Bauchi Najeriya
to
yana son ya san me ke kawo ciwon zuciya
to akwai abubuwa da ke kawo ciwon zuciya da yawa na farko wasu mutane akan sukan suna da ciwon kaman ciwon hawan jini
to
in ya tsare ne yakan kawo ciwon zuciya akwai mutane masu ciwon sukari su ma wannan in yayi abin yana kawo ciwon zuciya wasu mutane kuma wadanda kaman mai koyewa a cikin jikin su to shi ma wannan yana kawo ciwon zuciya akwai wadansu wadanda aka haife su da zuciyar su yanda take shike kawo wannan kuma to duk wadannan na kawo ciwon zuciya
to likita misali kaman wanda kake cewa an haife su din nan don suna jarire likitoci ba sa iya ganewa ai wani abu akai ne ko ko dai ba a sani ne sai mutun ya girma
wadansu ba a sani ne sai mutum ya girma
to
wadansu kawai haka abin sai ya faru kawai sai sun girma ake ganewa to amma an dai aka binciko to za a iya taimakon mutum in dai mutum domin hawan jini ne in aka mutum na shan magani da ya rage hawan jini din to dole mutum ya ta shan maganin nan in ba haka shi ba yana kawo ciwon zuciya in dai mutum ciwon sukari yake da shi dole rinka shan maganin ciwon sukarin nan
to yawan mai kwa jiki kuma fa
to yawan mai kwakwalwa ake miki da turanci muna kiran shi cholesterol to shi ma wannan in yayi tsanani yakan toshe jijiyoyin ne yanda iska bai shiga zuciyar sai ta so ba ta aiki yanda ya kamata
to
saboda haka shi yasa yanzu aka ce mutane su rinka cin mai kwakwalwa da yawa sannan kuma
su rage dai cin mai kwakwalwa
su rage cin mai kwakwalwa gabaki daya sannan kuma inda mutum yana da jiki ne da yawa to ya rinka motsa jiki. Duk waɗannan na taimaka. To amma dole kafin mutum ya waɗannan ya yi magana da likitansa, ya yi magana in likitan zai ba shawarar da abubuwan da ya kamata ya yi.
To ka san likita galibi idan aka yi maganan batun motsa jiki din nan, mutane sai su zaci mutum zai fito ne wurjanja. Misali kaman irin al'adunmu kaman a gida, wace shawara zaka ba mutum in an ce batun motsa jiki din nan?
Batun motsa jiki ai ba wai mutum ya tashi ya ta gudu bane. Kamar in za ka unguwa maimakon lokacin maimakon ka hawo ka shiga moto ka taka in ba shi da nisa.
To misali kamar in mutum yana da babban gida bai iya yin tafiya a cikin gidan ya kai ya kawo ya kai.
Kamar irin matanmu da ko kana da babban gida za ka iya zagaye gidan kai ta zagaya shi.
To
in kana zagawa wannan shi ma motsa jiki ne. Kai ta zagaye gidan. In ka zaga shi za ka yi ta zaga shi ma wannan yana motsa jiki. Kuma lokaci mutum za ka iya tsayawa ma wuri ɗaya kana ɗaga ƙafanka kamar yadda 'yan sanda ke yi ɗin nan. Shi ma duwa ɗin nan an motsa jiki ne. Amma wai ba sai mutum ya gudu ba. Ko kuma yakin sa waɗansu mutane kamar muka je kamar wurin sayan abubuwa irin masu motocin nan sai su samu mota su dab da ƙofar inda za su shiga. Za ka iya aje motar ɗan nisa ka taka ka zo ƙofar duk shi ma wannan motsa jiki ne.
To ka san an ɗauka gata ne sai a ga in ma ka ce mutum ya fito ya taka ɗin. To kuma ka san al'adunmu likita.
Yanzu
sai ka ga mutum yana da hali an ganshi yana tafiya a ƙasa sai a tsaya a ce malam lafiya.
To a tafiyar nan ita ta fi amfani gare shi.
To muna fatan dai mutane za su gane. Dan ka san a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne ya ji.
To shi kuma Mustapha mai kayan miya. A can unguwar Kura Tandu a kwatin gidan waya mai tanda 20 Gashuwa jihar Yobe Najeriya. Yana so ne wai da Allah ka mishi bayani wai akwai wani cuta ne da ke sa jikin mutum ya kumbure?
Akwai cututtuka da yawa da ke sa jikin mutum ya kumbure Hajiya.
To, waɗanne cututtuka kenan?
Akwai ciwon zuciya wanda zuciyar ba ta buga da kyau. Ba ta buga da kyau yakan sa sai jiki sai ga duk kafar mutum da abubuwa da sun kukumbure.
To
kuma lokaci in kodar mutum ba ta aiki yanda ya kamata za ga mutum ya kukumbure. So kuma akwai dan duk dan na kawo kumbure yawan jiki. Inda jikin mutum ya kumbure to akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa mutum ya saurare jiwon likita.
In aka gwada shi in aka yi dace kuma za a iya ba shi magani.
Za a iya ba shi magani kuma za a iya warkar da shi. Abinda ruwa ne ke taruwa a cikin jikin ɗan Adam wani lokaci ke samun tuttu. Akwai abubuwa da yawa da cikin ɗan Adam da suke iya kawo wannan. So da ka dole da abin ya faru ka yi sauri ka je wani likita. Akwai abubuwan da za a iya baka a rage shi wannan Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada.
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To kafin mu kammala ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To baban Laila wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwan dakon kayan ƙasar Iran da mai yiwuwa ke kan hanya zuwa kai wa 'yan tawayen Houthi makamai a Yemen da yaƙi ya daidaita sun fara ja da baya suna nisantar ƙasar. Jami'in da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana al'amarin a matsayin alamar ci gaba mai kyau. Sai dai ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta ci gaba da sa ido sosai a kan wannan jirgi. Ƙungiyar Tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta amince ta ninka haso uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan nema da ceton rayukan mayakan ruwa a tekun Baharan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina taya al'ummar Duguri a ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi da mai girma sarkin Duguri mai jiran gado Alhaji Ibrahim Wayan Baba wanda mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Muhammadu Ruwanu Suleiman Adamu zai naɗa shi hakimin Duguri a gobe Asabar 25 ga wata da fatan za a yi naɗin cikin matuƙar nasara kuma Allah ya taya shi riko. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da wanda ya gabatar mana da wato ya haɗa mana shirin Kibahiru Dodoni da injiniyan mu Zubair ni Ibrahim Kalma sai Garba ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.